نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 24 ga watan Al-Muharram shekara ta 1440 hijira ta manzon sirri annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda shine kuma ya dace da yammaci na 4 ga watan 10 shekara ta 2018 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji ƙanshi da rama. A wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a cikin babi na 100, ƙarshen babi na 109 cikin kitabu Adab, wanda kuma na cikin adab ta'am ne a cikin ladabe-ladaben da malam ya kulla musu babi. Yau kuma kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi babu takfiril aidi ala ta'ami, babu takfiril aidi ala ta'ami, babin da zai yi bayani game da yawaita hannaye ala ta'ami akan abinci. Abinda malai ke so yace shine, duk lokacin da aka ajiye abinci za a ci, shari'a ta kwadaitar da hannu da yawa siwa abincin yawa. Abin nufi mutane da yawa su zauna akan abinci su ci, wannan ko shaka babu yana tare da irin nasu alkhairan. Abu na farko da hakan yake kunshe da shi shine abincin zai ƙara albarka. Kuma yadda muka karanta hadisi a baya, hadisin Wahsh bin Harb radiyallahu anhu, wanda yake cewa an tambayi manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a garshe cewa ya Rasulullah, me yasa muke cin abincin ba ma koshi? Sai manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a garshe ya ce musu, fala'allakum taftariquna, me yiwa ne lokacin da kuke cin abincin kuna rarrabuwa? Idan an tashi zuba abincin wancan zai ci nashi daban, wannan ma ya ci nasa daban. Suka ce eh, haka ne ya manzon Allah, kowa daban-daban yake cin abinci. Sai manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce musu, idan kun tashi cin abinci, fajtami'u ala ta'amikum, ku haɗu akan abincinku, ku zauna ku da yawa ku ci, wadhkuru ismallah, sannan ku ambaci sunan Allah, yubarak lakum, za a sanya muku albarka a cikin wannan abincin nan. To ashe kun ga 'yan uwa, ɗaya daga cikin abin da cin abinci da yawa ke jawa shine akwai me albarkar shi abincin da aka zauna aka ci. Abu na biyu da yake kunshe da takfirul aidi ala ta'am shine taimakon marashi. Duk lokacin da aka fito da abinci, wani ba shi da halin da zai ci abinci ma a lokacin, to amma albarkacin fitowa ɗin da ake da shi zai zo ya sa hannunsa ya ci, ya koshi, ya tashi, ya je ya kwanta ba tare da ya nemi wani abincin ba. To kaga shi wanda aka kawo abincin ya zauna ya ce ba shi da shi, an taimake shi. To ashe kun ga yawaita hannu a cikin abinci abu ne da yake mai kyau kenan. Abu na gaba kuma, har yanzu yawaita hannu a cikin abinci yana haifar da soyayya a tsakanin musulmi, ta yadda mutumin da kake gani baka isa ka je kusa da shi ba, ko ka zauna tare da shi ku yi wata magana, to amma yanzu ga abinci an kawo kuma ya sa hannu, kai ma ka sa hannu, yana ci kana ci baya kyamaka baka kyamarsa to wannan zai sa ka rinka ji lalle wannan mutumi a mutumin kirki ne wanda bai dau duniyar da zafi ba sannan shi kansa hakan zai soke masa wani abin da yake ji a kansa shi wani zama da waɗanda ake gani ba kowa bane su ci abinci saboda haka akwai alkhairi da yawa a cikin yawaita hannu a cikin abinci idan an kawo danci to wannan babi shine abin da zai karantar da mu insha Allah ta'ala hadisi na farko a cikin babin an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an karbo wannan hadisi daga babban sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ta'amul ithnain kafi thalatha abincin mutum biyu ya ishi mutum uku wa ta'amul thalathati kafi al-arba'ati abincin mutum uku kuma ya ishi mutum hudu muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito hadisin da yake gaban sa wanda shi ma irin sa ne wa an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga sahabi jabir dan abdullahi radi Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa ta'amul wahidi abincin mutum daya yakfi ithnain zai ishi mutum biyu wa ta'amul ithnain abincin mutum biyu kuwa yakfi al-arba'a zai ishi mutum hudu wa ta'amul arba'ati abincin mutum hudu kuwa yakfi thamaniya zai ishi mutum takwas rawahu muslim imamu muslim rawaito wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin sa to wadannan hadisai guda biyu ɗan uwa hadisai ne da mun riga mun gabatar da su a baya amma a takaice abinda hadisan suke so su nuna mana shine abincin da mutum daya zai ci ya koshi idan nabiyin ya sa hannu za su ci tare kuma su koshi insha Allah ta'ala abincin da mutum biyu za su ci su koshi idan mutum hudu suka hau kansa za su ci wannan abincin su koshi saboda babban abin da ake bukata shine albarkar abincin to duk lokacin da hannu yayi yawa a cikin abinci albarka abincin karuwa take saboda haka duk lokacin da abincin da kake gani kai kada zaka iya ci idan kai wa abokin ka bismillah ya zauna kuka ci tare da shi to zai ci ya koshi kai ma ka ci ka koshi insha Allah ta'ala ba tare da kowanne daga cikin ku yayi korafi ba hakanan abincin da mutum biyu za su iya ci idan mutum hudu suka zauna za su ci su koshi shi ma insha Allah ta'ala saboda me yawaitar hannaye shi zai same abincin albarkarsa ta karu kamar yadda annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi an bata a cikin wancan hadisi da mana ishara zuwa gare shi annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi yace idan kuka yawaita hannu a cikin abinci kuka hadu dan cin sa tare Allah madaukakin sarki zai sanya muku albarka a cikin sa shi sa zawo ga lafazin hadisan guda biyu daya yazo da fi'ili madi daya kuma yazo da fi'ili mudari ruwaya farko ta Abu Huraira ta zo da fi'ili madi annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi yace abincin mutum biyu kafi thalathati ya ishi mutum uku cikin ruwaya ta biyu kuma ruwaya Jabir dan Abdullahi sai lafazin yazo da me fi'ili mudari sai annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi yace ta'abul wahidi abincin mutum daya yakfi ithnain zai ishi mutum biyu ma'ana abincin da duk mutum ɗaya zai ci kamar ma idan mutum biyu suka zauna suka ci ya ma ishe su kawai haka ruwaya farko take nunawa idan mutum biyu suka zauna ya ma ishe su kawai gaba daya ruwaya ta biyu kuma tana nuna mana abincin da mutum biyu za su ci idan mutum ɗaya suka zauna ya su ci su kuma zai ishe su daga nan har zuwa tashin kiyama abin ba zai yanke ba shine abin da fi'ili mudari yake nuna mana idan mutum biyu suka zauna a wancan lokaci suka ci a abinda mutum biyu za su zauna su ci mutum hudu idan suka zauna zai ishe su wannan lokaci da muke ciki idan mutum biyu suka zauna akan abinci hudu suka zo suka hadu ma'ana biyu suka karu suka zama mutum hudu zai ishe su to haka abin zai tafi zuwa tashin kiyama insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace babu adabi shurbi wastihbabi tanaffusi thalathan kharij al-ina'i wa karahiyati at-tanaffusi fihi wa idarati al-ina'i 'ala al-ayman fal-ayman ba'da al-mubtadi malan ya kulla sabon babu yace babu adabi shurbi babin da zai yi bayani game da ladabin shan abin sha idan ba amanta ba a baya mun karanto hadisi masu yawa wanda malai yake mana bayani akan me ladabin cin abinci to yanzu kuma insha Allah ta'ala hadisin da zamu karanta shine ladaban da suke bayani game da me shan abin sha babin da zai bayani game da ladabin shan abin sha kowanne iri ne wastihbab at-tanaffusi thalathan kharij al-ina'i da kuma mustahabbancin yin numfashi sau uku amma kuma kharij al-ina'i a wajen kwarya abin nufi shine idan mutum yana cikin shan ruwa wani lokacin idan ya sha ya sha ya sha saboda galibi mutum numfashi yake zuka numfashi yake shaka to zai buƙaci wani lokacin yayi me ya dawo da numfashinsa to lokacin da zaka dawo da numfashinka ruwan yana bakinka kana sha kada ka dawo da numfashinka ruwan yana bakinka sai ka dauke shi daga kan bakinka sai kai numfashin a waje sannan sai ka maida shi ka ƙara sha idan ka so ka wani numfashin sai ka ƙara cire shi daga bakinka sai ka ƙara yin numfashin a waje wannan shine abin da ake nufi saboda haka ba a yin numfashi a cikin ƙwarya ko a cikin kofi ko a cikin abin da ake shan wani abin sha wannan baya halatta a cikin addinin musulunci malai yace wa karahiyatu tanaffus fihi da kuma makaruhi ne mutun yayin numfashi a cikin me a cikin ƙwaryar da yake shan wani abin sha wa idaratil ina'i 'ala al-aymani fal-ayman da kuma kewayawar ita ƙwarya ko kofin da za a sha ruwa a ciki fal-ayman daga hannun dama a 'ala al-ayman fal-ayman daga hannun dama zuwa hannun dama abin nufi mutane ne da yawa aka kawo wani abin sha abin da ya kamata shine sai a fara bada abin shan daga hannun dama ma'ana idan wanda ya fara sha ya rike shi to idan ya gama sha sai miƙa wanda yake hannun damansa shi ma idan ya sha sai miƙa shi ga wanda yake hannun damansa abin har ya je ya zagayo shine abin da ake nufi malai ce ba'dal mubtadi bayan wanda ya fara to daga nan shi kuma sai miƙa da hannun damansa haka abin zai tafi har sai ya kewayo kan wanda daga nan abin ya fara to wannan shine abin da ya kamata akan duk abin da yake bayarwa ne yanzu duk abin da ka tashi bayarwa idan ka zo abin da ya kamata ka kalla shine hannun dama sai ka fara bada abu daga hannun damanka amma misali idan abin da ya shafi magana ne mutane hudu ko biyar suka zo wasu suna hagunka wasu suna damanka to nan kuma ba wai wanda yake hannun damanka ya kamata ka kalla ba a'a wa yafi girma a cikin su yafi shekaru shi ya kamata a kalla kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim nuna mana hadisin Huwaisa da Muhaisa wanda lokacin da suka zo gaban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karamin su ya tafi zai fara magana sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa kabbir kabbir a babba 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 ne zai fara magana wannan abin da ya shafi me magana idan ta kama amma bayarwa ka dauko wani abu zaka bayar mutane da yawa to abu ne kamar guda biyu idan mutane layi suka yi straight line haka to wannan baka da matsala idan ka zo kawai sai ka bi su na gaba zuwa na bayan su har ƙarshe wannan ba matsala amma ya kasance a zaune muke kamar haka to idan mutum ya fara baya wanda ya bawa to shi wanda aka bawa din idan ya sha abin dama zai yi wannan za ta iya a ce a hannun hagu akwai wanda suka fi girma ko akwai wanda suka fi shekaru ko akwai wanda suka fi ilimi ko abin da ya kama da haka duk ba wanda ake kallo ba babban abin da ake kallo shine wa yake hannun dama shi za a fara bawa ya sha Allah ya samu dace wannan ɗaya daga cikin ladabbuka na addinin musulunci ne kamata a ce mu musulmi mun kiyaye shi hadisi da farko a cikin babin an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi kana yatanaffasu fi sharabi thalathan ya kasance yana numfashi a cikin shan abin shan sa idan ya tashi sha sau uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito sai malam yayi sauri ya marmaze fasara maka hadisin yace ya'ani abin da yake nufi da yatanaffasu shine yatanaffasu kharijal ina'i yana numfashin ne a wajen ƙwaryarsa ko a wajen kofi ba a cikin ta ba Allah ya sa an fahimta yawa yadda annabi yake sharo sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine idan ya dauki abin shan abu na farko da hannun dama yake sha saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar da makaranta hadisan baya ya hana cin abinci da hannun hagu kamar da ya hana shan abin sha da hannun hagu yace fa inna shaytana ya'kulu bishmal wa yashrabu bishmal shaytani ne yake ci da hannun hagu kuma yake sha da hannun hagu amma kai musulmi kai ba shaytani bane kai musulmi ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka ci wani abinci ko menene sai hannun daman ka rike shi ka ci da shi idan zaka sha wani abin sha ko menene sai hannun daman ka rike ka sha da shi to abu na farko kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka rike abin shan sa da hannun dama sannan sai kai bakin sa idan ya kai bakin sa kamar yadda zamu zo mu ji hadisin gaba bismillah yake fara yi sai bismillah yadda idan zaka ci abinci aka ce kai bismillah to haka ne shi ma idan zaka sha abin sha kai me kai bismillah idan manzon Allah ya bismillah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sha ya sha ya sha ya buƙaci ya numfashi sai ya dauke abin shan daga bakin sa sai ya numfashi a waje sannan sai ya ƙara mai da shi sai ya sha ya sha ya sha sai ya ƙara daukewa ya numfashi a waje ya sha sau nawa kenan sau biyu sannan sai ya ƙara yin sai ya ƙara mai da shi sai ya sha ya sha sau uku kenan haka yake sharuwar sa sallallahu alaihi wasallam ko ya sha sau biyu ko ya sha sau uku amma ba daidai bane yin numfashi ne a cikin ruwa malamai suka ce an hana yin numfashi a cikin ruwa saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine mai yiwuwa ne a cikin numfashin da mutum yake fitarwa daga bakinsa ko daga hancinsa akwai ƙwayoyin cutar da yake ɗauke da su wanda lokacin da ya numfashi a cikin ruwan za su iya shiga ciki kaga lokacin da ka sha kai numfashi a ciki ka miƙa wani wannan ƙwayoyin cutar da suka shiga cikin ruwan na sakamakon numfashinka sun yi me sun yi transmitin zuwa ga wani ka cutar da wani kina ta hanyar me ta hanyar abin da shari'a ta hana to shari'a duk abin da ta cutar da kai a lafiyarka ko a addininka ko a duniyarka za ta hana ka abu na biyu a ɗabi'ance wani idan ya ganka kana shan ruwa kai numfashi zai ji kyamar shan ruwan nan ka haramta masa shi wani kawai numfashin da zakai majarar da numfashin da zakai zai ji ya kyamace ruwan kana shan ruwa kana numfashi a ciki sai ya ji ba zai sha ko bai buƙatar da yake ko zai haƙura da shi to ka cutar da shi ta hanyar me hana shi shan ruwa a lokacin da yake buƙatarsa to sai shari'a ta ce idan mutum zai numfashi sai ya numfashi a wajen abin da zai sha wannan ana bayani ne a cikin irin abin da yake buɗaɗɗe wanda idan kai numfashin zai iya shiga cikin abin amma abin da yake arfa misali kamar me kamar fiya wata haka mun ga da fiya wata ai idan kai numfashi za ta koma cikin ruwan ne ba ta koma ba misali kamar a ce mutum da ya ɗauki roba ta ruwa ko kwalba ta lemo zai sha kaga wannan idan kai numfashi dama hancinka a ina yake a wajen kwalbar yake saboda haka ba zai shiga ciki ba amma wasu malaman dai suna gani duk da haka idan zaka sha ruwa ka ladabtu da ladabin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana idan ka sha ruwa zaka idan ka sha lemo kana so kai numfashi ko ka sha ruwa kana so kai numfashi dauke shi daga bakin ka yi numfashi a waje haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam ko zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba kai dai abinda manzon Allah ya zaka samu ladan bin sunna ina fata an fahimta haka wasu malaman suka faɗa wanda kuma idan mutum zai haka shine abinda ya fi zama daidai wannan hadisi kamar yadda muka ji Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi hadisi na gaba wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an karbo wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi yace la tashrabu wahidan kada ku sha abin sha a sha ɗaya kawai me ake nufi da sha ɗaya kawai shine mutum ya daga shi kwat 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 har ƙarshe shi daf'atan wahida ina fatan fahimta ba a san irin wannan shan ruwa ka shurbil ba'iri kamar shan kamar yadda raƙumi yake shan abin shan sa to anan da aka ce kamar yadda raƙumi yake shan abin shan sa akwai abubuwa guda biyu ƴan uwa abu na farko shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda kuka sani balarabe ne ya kware kware da gaske wajen sanin dabi'a da halayya ta raƙumi saboda a cikin sa ya taso saboda balarabe dan baka raba shi da raƙumi musamman a wancan lokaci saboda haka sai ya ce kada mutum ya sha abin sha kamar yadda raƙumi yake sha ya raƙumi yake shan ruwansa abu na farko raƙumi idan ya dora kansa a cikin ruwan baya dagowa sai ya gama ina fatan fahimta
gaba ɗaya yake sha, idan ya sha dawo kansa shikenan. Saboda in ya fara sha sai ka rabu da shi kawai, ya iya shan sa, ya iya shan sa, in ya daga kansa fa to shikenan ya gama, sai kuma zai tafi harkokin sa. Yayi abin da har safiya nan da aka ce na ajwadi ya aje ta a wannan shan guda ɗaya. Abu na biyu kuma shine yana yadda raqumi yake jarwa, za ku ga konkwada sai yake kamar yadda ake cewa konkwada kwat 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 kwat. To kai a matsayin ka na musulmi, idan ka tashi ruwa kada kai haka. Abin da ake so shine zuƙar ruwa ake, jansa ake, ba konkwada sa ake ba. Ina fata an fahimta. Yawwa, to kaga duk wanda ya shafi me, kada ka sha ruwa irin shan da raqumi yake masa. Idan ka tashi sai ka rinka zuƙar sa, idan ka zuƙa ka zuƙa ka zuƙa kai numfashi sai ka dauke. Kada ka sha irin shan da raqumi yake masa. Manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace walakin ishrabu mathna wa thulatha, sai dai idan kun tashi ruwa ku sha sau biyu biyu ko sau uku uku. Shine ku sha sau biyu, ka sha ka dauke ka mayar, ka sha sau biyu kenan, sau uku ka sha ka dauke ka mayar, ka ƙara daukewa ka mayar, ka sha sau nawa kenan, sau uku. Shine abin da ake nufi mathna wa thulatha. Sannan sai yace wasammu idza antum sharibtum, ku ambaci sunan Allah, ku ambaci Allah madaukakin sarki idan za ku sha ruwa. Shine mutum ya ce me bismillah, wahmadu idza antum rafa'tu, sannan ku gode wa Allah madaukakin sarki idan kun dage abin shan daga bakinku. Idan ka gama ka ce me alhamdulillah. Wannan shine ladabi da ya kamata kowane musulmi ya ladabta da shi, daga cikin ladaban da ya kamata a ce a mutum ya kiyaye idan zai sha wani abin sha. وانا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث نغبا وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان كربو دغ ابو قتاده يرد الله تعالى تبتا اغريش ان النبي صلى الله عليه وسلم يتي حقيقه ان تصيره ده امنسن الله سقار تبتا اغريش نها ايت نفس في الاناء ياي حالي ده اي نمفاشي ا cikin ƙwarya. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Ya'ani yutanaffasu fi nafsil ina'i, abinda yake nufi shine ayi numfashi a cikin ita ƙwaryar, shine nafsul ina'i, cikin ita ƙwaryar, kamar yadda muka yi bayani a baya. Wa an Anas ibn radiyallahu anhu, an karbo daga Anas dan Malik, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, utiya bilabnin qad shiba bima'in, an kawo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a madara ko kace nono, shiba bima'in, wacce aka gauraya ta da ruwa, ma'ana aka mata mis da ruwa. Tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a lokacin ya tattare da mutane, wasu a damansa wasu a hagunsa. Wa an yaminihi a'rabiyyun, a daman manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akwai wani mutumin ƙauye yana zaune. Wa an yasarihi Abu Bakr, a hannagunsa kuma akwai babban abokinsa, aminisa kuma sirkinsa, shine sayyidina Abu Bakr Siddiq, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Kada ku manta, wanda yake damansa shine mutumin ƙauye, wanda yake hagunsa shine wa sayyidina Abu Bakr Siddiq. To bar mu ji abin da zai faru. Fashariba thumma ata al-arabiyya wa qala, sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sha wannan nonon. Shi ya fara sha, da ya fara sha thumma a'tal arabiyya, sannan sai ya ba wannan baƙauyen, ya ba shi ya ce ya sha. Wa ƙala, sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce al'aymana fal'aymana, ma'ana dama ake yi, sannan kuma daga dama ya ƙara yin daman dai. Wato wannan hadisi abin da yake nuna mana shine, abu na farko za ka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ya fara shan ruwa. Shine sai malamai suka ce idan mutane suna zazzaune sai mutum ɗaya daga cikin su ya buƙaci ruwa, to kai da kaje ka kawo ruwan, idan ka tashi bayarwa zaka fara bada ruwan ne ga wanda ya fara buƙatar sa daga farko. Shi kuma wanda ya fara buƙatar nasa idan ya sha ruwan sai ya mika shi wanda yake hannun damansa, wanda yake damansa idan ya sha shi ma sai ya mika wanda yake damansa, haka abin zai zagayo. Ina fata an gane. Amma idan babu wanda ya bukata, mutane kaga sun zo baki kai sai ka shiga ka kawo musu ruwa, suna zazzaune irin zaman da wasu suna hagu suna dama, wa zaka fara baki nan? A lokacin sai ka fara duban wa yake da shekaru a cikin su. Ina fata an gane. Waye babban cikin su? Kaga shekaru sai su yi aiki a wajen, sai a bashi. shi kuma wanda yake babba idan ya sha shi kuma sai ya daman sa sai kuma abin ya kewaya haka abin ya kamata wannan kabila da ta faru lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sha ruwa shine wanda ya fara sha shine al-mubtadi a lokacin wai a nan daman sa mutumin kauye wai a hagun sa yawa afdalun nasi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam mafificin mutane gaba daya bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sayyidina Abu Bakar Siddiq a lokacin da wannan balaraba kauye ya karba kamar yadda yazo a cikin wasu ruwaya sai da sayyidina Umar yace hadha Abu Bakr yace masa bawon Allah wannan fa Abu Bakar ne abin da ke nufi me zai hana ka bashi ya saka ban kai to da yake kusan mutanen mu kawai sai ya fuska shan ya kayansa ya saka kayansa ina fata an fahimta ya fuska kawai sai ya saka kayansa sannan sai miƙa wanda yake abin ya zaka haka abin kuma ya kasance to shine sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al ayman fal ayman dama ya kamata yayi sannan kuma ya kewaye haka ta dama haka ya kamata kada ka kawo abu misali a ba wanda yake hannun dama shi kuma yaga ai ga wani can wanda yake wani babba ne ko wani alhaji ne ko wani malami ne ko wani kaza ya fara kewayo da abin ya bashi a hannun idan kai aka yi kuskure ba daidai bane za mu zo mu ji hadisin gaba idan ma kana gani ya kamata a ba wani to nemi izinin wanda yake hannun dama idan ya baka izini sai ka ba idan bai baka izini ba to haƙƙinsa ne dole ne a bashi ina fata an fahimta yawa wannan shine abin da yake qauluhu fadin sa a cikin hadisin da yace shiba ay qad shiba bima'in ay khulita an gaure wannan me wannan nonan da ruwa ma'ana an kamar kace an kawo nono an ƙara masa ruwa a ciki wa an sahal bin sa'ad inna radiyallahu anhu an karbo daga sahal dan sa'ad yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi utiya bi sharabin an kawo masa wani abin sha wannan kissa daban waccan wacce ta gabata daban saboda ka ba abu ɗaya bane sai a bambance wannan ma wani zaman ne na daban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da wasu mutanen me yiwa akwai wasu daga cikin waɗannan me yiwa kuma a ce babu amma dai waccan daban wannan daban saboda ka sai aka kawo masa abin sha tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fashariba minhu sai ya sha daga abin sha nan ma kun ga shine wanda ya fara sha a lokacin saboda lokacin shine babba idan aka hawo shi ya kamata a fara bawa wa an yaminihi gulamun a lokacin wanda yake daman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani yaro ne karami kamar yadda zamu ji a ƙarshen hadisin wannan yaron shine Abdullahi dan Abbas shine Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yaro ne har manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya bai kai shekara 20 ba saboda kai yana dan karami kun san galibi dabi'a ce ta da yawa daga cikin sabai manya sukan dauko ƴaƴansu su kawo hannunsu su kawo su majalisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna shigowa da su ciki ya kasance abubuwan da manzon Allah yake faɗa na karatu da koyarwa su ma ya rinka shiga cikin ƙwaƙwalwarsu tun suna ƙanana su rinka riƙe shi abin da ake bukata kenan duk wani abin da ka sani na alkhairi ne to ka rinka kama hannun ɗanka ɗan ƙarami kuna zuwa da shi kamar sayyidina Umar yakan kama hannun ɗansa Abdullahi ɗan Umar su je majalisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi har wata rana ana zaune sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya jefo tambaya duk dattawa ne sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Uthman Abdurrahman duk su ne a wajen manzon Allah ya ce ya musu ka cici ya ce wace bishiya ce Allah barkan sarki mata albarka duk rani duk damuna duk sanyi ba ta bushewa ganyenta baya faduwa wace bishiya ce sai sabai duk ga manyan sabai ne wannan yace wannan bishiya ce wannan yace waccan ce wannan yace kaza ne duk manzon Allah yace gaba ɗaya ba ku canka ba sai can da saka kasa sai suka ba manzon Allah gari sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ita ce bishiyar dabino ina fata an gani to lokacin da sayyidina Umar ya tashi za su koma gida a lokacin akwai Abdullahi dan Umar a wajen da suka tashi za su koma gida shi da mahaifinsa Umar a hanya sai yace kaga baba wallahi ni annabi yana tambayan nan na gano bishiyar dabino ce yana tambaya na gano ita ce sai me yasa baka faɗa ba sai ba duk ga kanan ga abokanka tsamo muku baki a cikin maganar ku sai shi yasa kawai da shi sai da ka faɗa ai ni wannan abin alfari ne a waje na sai da ka faɗa wannan shi yake nuna mana ladabin sahabbai ashe kaga ya san cewa bai dace a ce manya suna magana karamin ya tsamo baki ba wanda da yawa daga cikin abin da yaran mu suke kenan sai ga yaro ya zo wani a gaban iyansa suna magana sai baban sa yayi ko babarta ko babarsa tayi baki sai zai zauna a gefe ana magana sai kaji tsilim ya tsulmo ya tsulmo bakin sa wannan ba daidai bane ƴan uwa kamata ya rinka kubai yara ana hana su irin wannan yaro tun yana karami ake nuna masa abin da ya dace da abin da bai dace ba dan yaro ya taso da irin wannan zai koyi gulma zai kuma koyi rena mutane amma sai nuna masa wannan abin kai idan manya suna magana ka daina sa baki shikenan duk inda yaro ya je sai ya gashi a cikin ladabi da biya kai kanka ba zai baka kunya ba wata rana idan ka bai yaranka da irin wannan yadda muka saba mutane gaba ɗaya galibi da an juye an zama makareta har ya bata mutane wahala sai ka je kuna hira da wani kai kare wallahi ya ce baba ba kaza da kaza ba ya fallasa ka Allah ya samu dace to sabai sukan kama hannun ƴaƴan su kanana su shiga da su wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa an yasharihi ashyaqun a hagun annabi kuma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dattawa ne ma'ana manyan mutane irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sauransu manyan mutane ne fa qala lil ghulami lokacin da annabi ya sharu wannan sai ya juye kan wanda yake hannun damar sa waye shine wannan yar Abdullahi dan Abbas sai ya ce masa atta'zanu li an utiya ha'ula'i yanzu kai wannan dan saurayi ko dan yaro ka min izini in bawa iyayenka na hannun hagu na tare da cewa kai ne annin dama kai gafacin canta an baka ka min izini in basu kun ga sai aka nemi izinin sa ko haka ake to bari ku ji abin da yace fa qalal ghulam sai wannan yaro yace la wallahi ci a wallahi manzon Allah la usiru bi nasibi minka ahdan bazan fifita rabona akan wani bagama da kai ya rasulullah inda ka sa bakinka in yaddo ne sa bakin sa ba ni ba a aya manzon Allah a bani na samu wannan albarka ni ma duk fa iyaye sa ne a wajen fa amma kun ga shine sai malami suke cewa la ithara fi ta'a ba a yin isari a cikin da'a abin da ake cewa isari shine ka fifita waninka akan abin da kake bukatar sa wannan akan abin da ya shafi duniya ana so misali kudi ne da kai naira 100 sai kaga dan uwanka ya shiga cikin wani hali halin da zai iya tagayyara ko ya shiga cikin wani hali idan baka magance mai shi ba saboda sai ka dau naira 70 a cikin naira 100 ne sai ka bashi kai naira 30 kai isari ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi bisa bai wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu akan kawukansu ko da suna tsananin bukatar abu Allah madaukakin sarki ya bai su kamar yadda mun taba kawo kisar ɗaya daga cikin sabai da suka da manzon Allah ya bako ya ba su shi yace su je su kula da shi da suka tabbata bakon nan sai kasance babu abincin da za a ci a gidan gaba ɗaya sai abincin da mutum ɗaya kawai zai iya ci gashi mai gida yana jin yunwa matarsa tana jin yunwa ga ƴaƴansu kanana suna ta kuka suna jin yunwa yazo ya same ta yace ya za a yi bakon annabi muke dauke da shi ga yara suna jin yunwa ga mu ga ni ga ki ga kuma babu sai to shi dai yara abin da nake gani shine ki lallashe su ki ta lallashin sa su yi bacci sakura ni da ke dama manya ne ba san mun abin ba shi kuma bako bane da shi saboda haka aka shiga daki da shi sahabin da bako suka zauna an fara cin abincin ki na kawai sai kashe fitila kawai sai rinka yi kamar yana cin abincin amma ba sai yake bakon ne yake cin abincin sai da bakon ya ci abinci ya koshi shi bai ci abinci ba matarsa bata ci abinci ba ayyansa ba su ci abinci ba ɗan uwa akwai isarin da ya wuce wannan shine da safe tun kafin ya zo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga saman bakwai Allah ya yi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wahayi ya bashi labari ya ce Allah madaukakin sarki ya yi mamakin abin da wani suka aikata da shi da matarsa shine wasu daga cikin malamai suka ce a nan wannan ayat ta sauka wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasunsu akan kawukansu ko da suna bukata to wannan abin da ya shafi duniya kenan amma ƴan uwa abin da ya shafi da'a ban Allah la ithara fi ta'a ba a yin isari akan abin da yake na da'a ban Allah madaukakin sarki wannan abin da Allah ya ce shine wa fi zalika falyatanafasil mutanasu wannan rige-rige ake yi kana riga ni ina riga ka kana riga ni ina riga ka karatun alqur'ani ni da kai a ga wanda zai riga wani zuwa sallar jami'i da wuri ni da kai a ga wanda zai riga wani sada zumunci sadaka duk wannan ba a yi mai ba a yi isari a cikinsu kamar yadda na buga mana misali kwanakin baya sahun sallah ne ka zo za ka shiga sai ka ga wani babba zai shiga to nan ba za ka yi isari ba kokari zaka kai hukkar gashi na ina fata an fahimta wannan babban ko da mahaifinka ne a lokacin babu isari hukk zaka ka wuce karga shi ina fata an fahimta yawa kawai kana shiga shi kenan kawai sai ka ci magani kware da gaskiya ai ba isari abin da ya shafi da'a kamar yadda Abdullahi dan Abbas yayi anan wajen kun ga abu ne da ake neman sa tabarruki ne da wani asar na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda ka sai ce ba zai fifita wani akan kansa ba da abin da ya shafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya faɗa haka da yake haƙin sa ne me ya faru fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora masa wannan ƙwaryar ko wannan mazubin da wannan nono yake a ciki a hannunsa saboda ka sai ya sha sannan sai aka miƙa waɗannan dattawa suka sha sai dai da ya fara sha sannan suka sha saboda haƙin sa ne muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi qauluhu fadin sa da yace tallahu ay wa ba'ahu abin da yake nufi da tallahu shine sai ya dora masa wannan abin shan a hannunsa wa hadha alghulam wannan yaron kuwa huwa ibn abbas radiyallahu anhuma shine abdullahi dan abbas kamar yadda muka yi bayani da Allah ta ƙara tabbata a gare su kuma wannan hadisi shi ma abin da yake nuna mana shine koda wannan ya koda wannan wanda yake hannun daman karamin yaro ne to ba za a ce karamin yaro bane ga manya bara a ba su abin da ya kamata shine sai a fara ba wannan karamin yaron ya sha ko ya ci ko kuma a fara ba shi anin sannan a jiyo wannan ana bayani ne ba akan abinci ko abin sha ba kadai duk abin da yake na bayarwa ne ko na rabo ne aka baka ka raba mutane wani abu to idan ka tashi zaka fara rabawa hannun da mai kamata ka fara hannun da mai kamata ka fara koda a hannun hagun naka akwai wasu wanda suke manya ne ko shugabanni ne ko malamai ne abin da ya kamata shine ka fara tanin damanka wannan shine abin da take sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta tabbatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da ita babu karahati shurbi min famil qirabati wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzihi la tahrim wannan babi zai mana bayani game da karhancin sha daga bakin salka bakin salka aka ce salka ita ce irin wata kamar buta ce ko jaka da suke yi da me da fata suna zuba ruwa a ciki ko tsimi ko wani abin san su da fata suke yin ta to bakaruhi ne mutun ya sha wani abin sha ta bakin abin da ake so sai mutun ya samu kofi ko ƙwarya ko wani abu sai ya zuba a ciki sannan ya sha amma mutun ya daga sha ta bakin wannan makaruhi ne za mu ji dalili insha Allah ta'ala wa bayani annahu karatu tanzihin mala yace da bayanin cewa wannan karhancin da aka fada karahatu tanzihin ne abinda malamai suke nufi da karahatu tanzihin dai shine irin makaruhin da muka sani akwai in suka ce karahatu tanzihin da karahatu tahrimi karahatu tahrimi shine ba a ce haramun ne qat'an idan ka aikata shi ka aikata haramun Allah zai baka alhaki akan sa amma karahatu tanzihin shine a ce kai makaruhi irin makaruhin da muka sani ina fata an fahimta ma yusabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fi'lihi shine makruhi idan ka bar shi zaka samu ladashi zaka samu ladashi aka faso amma idan ka aikata shi kana da alhaki baka da alhaki wannan shine abinda malamai suke wa me makruhi ta'rifi yawa to shine zamu ji insha Allah ta'ala malai ce an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karbo wannan hadisi daga babban sahabi Abu Sa'id Al-Khudri yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi hani anikh tinafil asqiyati game da a fasa bakin abubuwan sha ko salkoki a sharuwa ta wajen shine yace yani abinda ake nufi da wannan an tuksar afwahuha shine a fasa bakinta a sharuwa ta bakin wai shrabu minha a sharuwa ta nan malamai suka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hanin shan ruwa ne ta bakin salka saboda wancan lokaci galibi ruwan da ake amfani da shi ba su da kyau ruwa ne galibi da ake zuwa a ebo su ko dai a rijiyoyi ko kuma a mai a tafkuna wanda galibi akwai wasu ɗan abubuwa da ba a rasa ba wanda ba su da kyau ko wasu ɗan tsinkaye ko wasu kura abinda dai idan mutum ya sha kawai zai iya cutar da shi to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada mutum ya sha dan kai ya cutar da shi ya zuba a cikin kofi ko a cikin kwano ya ga abin da yake ciki karara sannan sai ya dauka ya sha ina fata an fahimta amma salkafa kun ga abu ne da yake a rufe ba a ganin abin da yake cikin ta idan mutum ko ya dauka ya kunkwada ya sha to kuma zai iya shiga cikin sa kuma ya cutar da shi yawa ina fata an fahimta wanda kaida ce a cikin usul fiqh malamai suna cewa ad-darar yuzal kaida ce usuliya ad-darar yuzal duk wani abin da yake cuta ne a addinin musulunci zai iya cutar da musulmi a addinin su ko a lafiyar su ko a duniyance haka ce a duniyance abin da ya shafi kasuwancin su da mu'amalar su yau da kullun to addinin musulunci shari'a kautar da shi take ba ta barin sa duk abin da yake cutar da musulmi kaida ne gwamnatin musulunci ta kautarwa da musulmi shi dole ne wannan ina fata an fahimta to wannan shi ma irin sa ne saboda haka amma irin abubuwan da muke shan abin sha a cikin sa yanzu kamar yadda Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya faɗa cewa galibi za ku ga irin su suna da abin da ake cewa transparent ana iya ganin cikin shi kamar yanzu kwalbar da abin nan robar da muke shan ruwa a cikin ta ko ledar da ake zo fiya wata a cikin shi duk za ku ga abubuwa ne da suke me karara ga sana ana iya ganin komai a ciki saboda haka shi irin wannan mutum ya daga ya sha ruwa a ciki babu komai saboda da illar da ta sa aka ce kada a sha ruwan babu ita a wannan idan mutum ya daga ya sha babu komai insha Allah ta'ala kamar ruwan roba da muke sha ko lemon kwalba da sauransu duk babu laifi mutum zai iya sha amma duk abin da yake rufaffe ne ba ya iya gani kamar misali a ce buta wasu suna shan ruwan buta ko abin da ya kamata haka in dai mutum bai amince da abin da yake ciki ba to bai kamata ya dauka ya sha kawai ba idan har zaka samu kofi zubaron a ciki dauki kofin ka sha wannan shine abin da yafi dacewa da koyarwa ta shari'a wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurayra da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci suka tabbata a gare shi yayi hani ayyushraba fi man fi istiqa aw alqiraba yayi hani game da sha daga bakin salka istiqa ko alqiraba din ma'ana su da shi ne abin da ake nufi da su salka annabi tsira da aminci suka tabbata a gare shi yayi hani game da shan wani abin sha daga bakin salka ko daga bakin abin da yake rufaffe wanda ba a iya ganin cikin shine bayanin da muka yi yanzu malamai suka ce idan mutum ya amintu da abin da yake ciki ko da rufaffen ne babu laifi zai iya dauka ya sha kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sha aka suka ce yayi hani ya kuma aikata hanin nasa sai nuna cewa karahatu tanzihin ne ba karatu tahrimin ba ma'ana hani ne na karhanci ba hani ne na me ba na haramci ba to wannan hadisi haka yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shan abin sha daga bakin abin matakar abin a rufe yake yadda mutum bai aminci da abin da yake ciki wanda zai iya cutar da shi akwai wani littafi dan karami naji na sha ba mu misali da shi sunan littafin ta'zimus sunna ta'zimus sunna sunan littafin wani malami ne ya rubuta shi bai fi shafi 40 ba yayi bayani game da wajibcin ruku da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da girma mata da kuma haramcin yi mata isgilanci da kuma irin abin da yakan samu mutanen da suke kokarin yi wa sunna isgilanci to a ciki ya kawo wannan hadisi wani an gaya masa wannan hadisin cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani da shan wani abu min fi istiqa daga bakin salka shi kawai sai inkarin hadisin yace shi bai yadda ba saboda haka sai ya dauko salka ya sa a bakin sa ya kai bakin sa kenan kawai yadda imamu Ahmad ya fitar da wannan kisar kawai sai maciji ya fito daga cikin salka sai maciji kawai ya tsalle ya fito daga cikin bakin salka sai malamai suke cewa wannan ɗaya ne daga cikin uquba da Allah madaukakin sarki yakan gaggautawa masu kokarin saba sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun a duniya haka ya faru ya kawo kisar Sa'id ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin tabi'ai yana cikin masallaci sai wani ya zo wajensa domin ya masa sallama ya tafi aikin hajji bayan ya masa sallama sai Sa'id yake gaya masa cewa ai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce babu wanda yake fita daga cikin masallaci bayan kiran sallah sai munafiki sai kuma mutumin da ya fita don wata bukata idan ya gama kuma zai dawo cikin masallaci ya ci gaba da zama to shi wannan mutumin an ce masa manzon Allah ya ce sai yake cewa kai ai kuma akrama kallahu suna can suna jira za su iya tafiya su bani suna waje kaza haifa sunan abin sai suna harra idan na tsaya sai an yi sallah za su tafi su bani kawai sai fita daga masallaci sai Sa'id ibn al-Musayyib abin yake masa kaikai yake masa yawo a cikin zuciyarsa yanzu haka duniya ta zama mutum za a ce masa manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa kafa ya fatali da maganar manzon Allah ya je ya yi gaban kansa abin yana masa kaikai yana ta tunanin abin bai tashi daga inda yake ba sai ga labari ya zo masa wannan mutumin ba sai nisa ba dabbar sa ta daga shi ta buga shi da kasa ya kare ba je ko ina ba Allah madaukakin sarki ya gaggauta hukuma akan sa da kiso shi irin waɗannan masu yawa da ya kawo wanda duk mutumin da za a ce masa manzon Allah ya ce tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya tsaya yana kokarin kawo wasu abubuwa na tawilance ko kuma ya sa kafa ya shura abin kai tsaye to wannan akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki zai iya gaggauta masa azaba tun daga duniya kuma yadda Allah yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah madaukakin sarki da taddam hadisi na karshe wanda akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنها عنه وعنها وانا ديسا انكت مشهد أم ثابت أم ثابت الكنية تني سونا تشين كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت اروار ببنسها بنما سونا حسان ابن ثابت ألا سن دمسا سابن ثابت نيدا قتكين zaratan mawaka da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sahabi ne shi wanda yake in dai ba fage ne ko batu ne na waka to sai dai a shafa sai dai a shafa fatiya kawai da kansa Allah madaukakin sarki ya bashi harshe ya bashi zalaka harshe kun san larabawa a wancan lokaci tun daga lokacin jahiliya zuwa shigo addinin musulunci waka wata makami ce da mutum idan ya rike ta to ba makamin da ya kai ta duk girman mutum duk darajarsa duk kimarsa yanzu mawaki zai kalle shi mai waka cikin minti biyar wannan daraja ta staji bai gaba ɗaya an daina gani wallahi cikin minti biyar da an yi waka za ka ga mutumin da yake babba ya kaskanta cikin minti biyar mutumin da yake kaskantin sai da amsa waka za kuma ya daukaka haka waka take a wajensu tana da kima kwarai da gaske sosai da sosai a wajensu to Hassan bin Thabit ɗaya daga cikin mawaka ne sai dai kuma fagen abin da ya shafi yaki shi ba jarumi bane galibi matsoraci ne shi a wannan fagen amma in dai waka ce to ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaunar da shi yake idan mushrikai suka yi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zambo suka ci wa manzon Allah mutunci sai manzon Allah ya ce ina hasad sai ga ni rasulullahi zauna manzon Allah ya ce uhtuhum wa ruhul qudus ma'aka yi musu zambo mala'ika jibril ya tare da kai shi kuma an ce mala'ika jibril ya tare da shi mai jeji dadi zai ji su wala ka sai ya bude murya fara hazauta muhammadin hazauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allah fi dhalika fi dhaka aljaza atahzu atahzau walasta lahu bi kufin haka kai wa manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zambo ni kuma na baka amsa na mayan maka da martani yace ka je kai wa manzon allah martani bayan kai ba sa'an sa bane kai ba tsaran sa bane walasta lahu bi kufi'in kai ba kufi'in sa bane to yayi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi difa'i ta hanyar abinda Allah ya bashi na me na zalaka harshen sa to kai ma abinda ya kamata kai wa manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me Allah ya baka kai wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hidima gargwadon abinda Allah ya baka ilimi Allah ya baka dukiya Allah ya baka karfi Allah ya baka tunani Allah ya baka duk abinda Allah ya baka kai wa addinin musulunci da sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hidima da wannan abin da manzon Allah abin da Allah ya baka wani lokaci yakan zauna yayi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waƙoƙi na wasawa ya masa kiraki da gaskiya waƙoƙin sa akwai waƙar da yake cewa wa ajmalu minka lam tara qatta ayn wa ahsanu minka lam talid nisa'u yace khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka khuliqta kama tasha'u yake cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ajmalu minka lam tara qatta 'ayn yace kyakkyawa irin ka sai wallahi idona bai taba gani ba tunda nake wa ahsanu minka lam talid nisa kyakkyawa irin ka babu wata mace da ta taba haifarsa a baya yanzu kuma ba ta haife shi ba yace khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin an halicce ka barrantacce kubutacce daga kowanne irin aibi yace ka annaka khuliqta kama tasha'u kai ka ce an halicce ka ne yadda kake so
kamar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, shi ya tsaya tsare yadda yake so, yake yadda yake so a halice shi, Allah ya halice shi haka. Kun ga ayyuka addinin musulunci hidima kware da gaske. Yawa Sa'd bin Sabit kenan, to wannan sahabi ai wasa ce Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda da shi da ita. Qalat tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya shigo wajena fashariba min fi qirabatin mu'allaqatin qa'iman, sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya nufi wata salka da take rataye, ya sha ruwa daga cikinta kuma a tsaye. An fahimta, da ya shigo akwai wata salka da aka rataye, saboda haka sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tafi wajenta, ya je ya sha ruwa ta bakinta, sannan kuma ya sha ruwan ame a tsaye. Kun abubuwa guda biyu ne suka taru. Tace fa qumtu ila fiha fa qata'tu, ina gani manzo Allah ya sa bakin sa a bakin wannan abin nan din salkar, sai ya tashi naje na samu wannan salkar, sai ne yanko ta daga inda take. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi rawaito wannan hadisi, fa qala hadithun hasanun sahihun, wa innama sai mala yace kadai abin da yasa qata'ataha, ta yanke wannan salkar daga inda take, litahfaza mawdi'a fami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan ta kiyaye gurbin da annabi ya dora bakin sa a wajen, ta samu albarka wajen, ta yi tabarruki da inda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya dosa na bakin sa a wajen, wata tabarraka bihi, ta yi tabarruki da shi, wata sunahu an al-ibtidal, ta kare shi daga lalacewa. Wa hadha al-hadith mahmulun ala bayan al-jawaz, malai yace wannan hadisi ya dauke shi ne akan bayanin halaccin shan ruwa daga me, daga bakin salka, kamar yadda ne muku bayani a baya. Kun ga ai hadisan baya duk abin da suke nuna mana me, manzon Allah ya hana ko yau, kuma sai gashi wannan, kuma sai gashi an nuna mana manzon Allah ya yi me, ya sha. Wal hadithani sabiqani, hadisai kuma da suka gabata guda biyu wanda suke bayanin hani, li bayanil afdal wal akmal, su kuma suna bayani ne game da abin da yafi falala shine kada a sha ta bakin ƙwarya, ta bakin salkar, abin da yake mafi cikar hali kada a sha ta me, ta bakin ita salkar. Wallahu a'lamu, Allah shine mafi sani. To a wannan hadisi akwai abubuwa guda biyu. Abu na farko, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sha daga bakin salka. Dama tun a farkon babi malam ya kulla babin ne da cewa babi ne da zai bayani game da karhanci ba haramci ba. Ina fata an fahimta. Ma'ana idan mutum ya tabbatar da tsaftar abin da zai sha ta cikin nasa, to babu laifi ya sha, yayi makaruhi amma bai yi haramun ba, saboda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sha. Sannan idan kuma a ce zai sha ba ta bakin ba, wannan kuma shine abin da yafi kamar yadda abin da hadisi suke nuna mana kenan. Sai abu na biyu shine manzon Allah ya sha ruwa a tsaye sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi kuma da dama wanda Imam Muslim da sauran malaman hadisi sun rawaito su, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi hani game da shan ruwa a tsaye. Tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, har ma hadisin Abu Hurairah yake cewa da a ce ɗayan ku ya san abin da yake sha a cikin cikinsa idan ya sha ruwa a tsaye, da yayi amansa. Idan ka sha ruwa a tsaye, da a ce ka san abin da kake sha, da ana gaya ma za ka yi amansa. Wata ruwaya ma manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tambaye Abu Hurairah ya ce kana so ka sha ruwa tare da mage? Abu Hurairah ya ce ya Rasulullah, ya ce to ai ka sha ruwa kuma da wanda ya fi ta sharri shine shaidan, saboda ka sha ruwa tsaye. Ina fata an fahimta. Ma'ana idan ka sha ruwa tsaye kamar ka sha ruwa da wake nan, da shaidani, ka sha ruwa da shaidani. To ya za a yi kenan? Waɗannan ruwayi sun nuna cewa ba a sha ruwa tsaye. Wannan hadisi da makaranta yanzu ya nuna cewa za a iya sha ruwa tsaye, da kuma hadisi Abdullahi ɗan Abbas da yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya a bakin rijiyar Zamzam a tsaye, Abdullahi ɗan Abbas ya zuba masa ruwa ya sha a tsaye. To sai malami suka ce wannan shan ruwa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi a tsaye yana nuna mana me, halaccin yin haka. Shan ruwa a zaune da ya ce a yi, kada a sha ruwa a tsaye, shi kuma nuna mana me, shi ne abin da ya fi. Haka wasu daga cikin malami suka faɗa. Wasu kuma suka ce a'a, ai hadisan da suke bayani akan manzon Allah ya sha ruwa a tsaye, dukkaninsu hadisan da suke bayani akan hana shan ruwa a zaune sun sauke su, ma'ana sun share su.
wasu malaman kuma suka faɗa akasin haka suka ce hadisan da suke bayani akan cewa manzon Allah ya sha ruwa ya hana shan ruwa a tsaye hadisan da suka zo suke nuna cewa ya sha ruwa a tsaye su kuma sun sauke su wasu kuma suka ce a yadda za a haɗa hadisan shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki shi ya kare shi daga shedan kamar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa babu wani daga cikin mutane face akwai ƙarini tattare da shi shine shedani dukkanin mu kowa na da shedani a tattare da shi sai dai wani nasu mai taurin kai ne da yawa wani nasu ba shi da taurin kai da yawa amma kowanne a cikin mai da shedani kwarai da gaske shine sai sahabbai suka tambaya rasulullahi har kai ma manzon Allah ya ce kwarai da gaske hanni sai dai ni Allah madaukakin sarki ya taimake ni akan nawa baya ummatata da kuma yi alkhairi shi shedanin manzon Allah ya musulunta sallallahu alaihi wasallam to shi sa idan manzon Allah ya sha ruwa tsaye babu matsala amma kai naka shedanin da nawa shedanin sun musulunta ina fata an gane da naka shedanin da nawa idan ka sha ruwa tsaye ko na sha ruwa tsaye mu na mu shedanin sun musulunta ne kaga shine abin da ka tambaya in ka musuluntar da shi to suka mana bayani majoshi aka yi haka in kuma baka musuluntar da shi ba abin da yafi dacewa shine sai ka zauna ka sha ruwa a zauni saboda haka baya dacewa mutum ya tsaya sha ruwa idan zaka sha ruwa ka zauna ka sha ruwa a zauni shine abin da yafi ina fata an fahimta hadisai ne da yawa waɗanda malamai sun tattara su kuma sun kawo maganganun malamai da yawa wanda kamar irin su Ibn Hajar al-Asqalani Imam an-Nawawi duk sun tafi akan cewa idan ka sha a zauni shine abin da yafi idan kuma ka tashi ka sha a tsaye idan akwai buƙatarin haka ba wai haka kawai kana kaga dama ba idan akwai buƙatarin haka wani abu ya bujuro maka dole sai dai ka tsaya a tsaye ka sha to babu laifi saboda me waɗancan hadisi da suke nuna cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sha a tsaye amma dai abin da yafi dan uwa duk lokacin da ka tashi sha ruwa kada ka sha ruwa a tsaye saboda haka sai ka zauna Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda galibi gaskiya irin waɗannan abubuwa suna kwace mana zaka ga mutum musulmi ne dan musulmi amma yana sha ruwa a tsaye kuma da hannun hagu wani lokacin ma hannun hagu ya rike hannun ruwa a hannun hagu gashi a tsaye kuma yana ta shan kayansa ba ruwansa Allah ya shirye da mu to ina gani an yi kamata mu dakata saboda lokaci ya yi abinda muka faɗi Allah madaukakin sarki daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته